Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol Lukmaniya Murya Arewa za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani rikicin sarauta da ya kunno kai a Sokoto da ya kai ga magajin garin sauka daga kujerarsa. Ibrahim Alfahmi zai shigo da maimaitin cikin da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Kamaru wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email wato ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Kila kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya yayi taron gaggawa a yau Laraba a Sirce akan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta kaddama a baya-bayan nan. Amurka ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar. Masu fashin baki akan harkokin sojin Amurka sun yi zaton Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa Alaska. Majalisar Dinkin Duniya ta kakabawa Pyongyang din takunkumai da dama, amma kila ba su shawo kan Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirinta na makaman nukiliya ba. Wannan gwajin na baya-bayan nan ya tada hankali babban kawar Koriya ta Arewa China, wacce a halin yanzu majalisar tsaron kasar ke ganawa a fadar shugaban kasa. Da alaman dai China bata cimma nasara ba wurin baiwa Koriya ta Arewa shawara ta daina gudanar da gwaje-gwajen. Qatar ta bada sadarwar shirin ta na ƙara samar da iskar gas. Mataki da ake gani tana dauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin Gulf. Hukumar samar da man fetur ɗin gwamnatin Qatar ta faɗa a jiya Talata cewa za ta inganta samar da iskar gas na amfanin cikin gida da kashi 30 cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa. Za a gudanar da ƙarin ne a yankin arewacin ƙasar inda ake da tarin iskar gas fiye da ko'ina a duniya, wanda Qatar da Iran suke ginawa. Wannan sadarwar ta jiya Talata akan makamashi da Qatar ta bayar a yayin da wa'adi da Saudiya da hadajiyar daular kasashen Larabawa da Masar suka gindaya mata wato game da jerin bukatu da suka aje mata. Matakin ya kai ga manyan kasashen guda uku sun yanke hulɗar diplomasiya da na kasuwanci da Qatar wata guda da ta wuce. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu gungun ɗaliban matasa a ƙasar Gambia sun yi fushi tare da nuna matukar damuwa akan hana su takardar izinin shiga Amurka don halartar babban gasar mutum-mutumi na zamani da ake kira robot a turance ta duniya da za a gudanar a nan Washington a wannan wata. Wannan lamarin ya faru ne kwanaki kaɗan bayan da ofishin jakadancin Amurka a Kabul ya hana wata ƙungiyar 'yan matan Afghanistan takardar visa shiga Amurka. Ba a yi musu kuma bayanai na dalilin abin da ya sa aka hana su visa ba. Wannan abin takaici ne ganin mu kasashe biyu kadai ne ba mu da daman shiga wannan gasar, in ji wata ɗaliba a Gambia mai suna Fatumata Sise. A maimakon halartar gasar, matasan kasashen guda biyu za su shige ta ne ta hanyar sadarwar bidiyo ta Skype. Matasan ba su ji daɗin shiga wannan gasar ta hoton bidiyo ba, sun yi tsawon watanni suna shiri da kuma zumuɗin gajin sun kawo ziyara a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kare matsayinta game da haramtawa kasashe masu yawan musulmi guda shida balaguro zuwa Amurka da kuma takunkumi na hana wasu wato mutane zuwa ganin iyalansu da suke zaune a nan Amurka. A bayani da ta yi a kotu a ranar Litini ta ce ta dakatar da kasashe ko kuma dakatarwa da ta yi min kasashe da suka hada da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da Yemen ya dace da ainihin da dadin ka'idojin dokokin shige da fice na Amurka. Gwamnatin Amurka tana mayar da martani ne akan karar da jihar Hawaii ta shigar na kalubalantar dokokin gwamnatin kasar wacce ta gindaya na shirin aiwatar da haramcin balaguro da aka kaddamar a makon jiya. A yayin da ƴan sanda suke ƙara sintiri kuma suka ƙara ƙaimi, masu zanga-zanga kuma sun kafa sansani a birnin Hamburg a Jamus, kuma babu wanda yake zato ko kuma ya sa ran cewa za a samu mako mai sauki a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai haɗu da sauran takwarorin aikinsa a taron manyan ƙasashen duniya guda 20 masu ƙarfin arzikin masana'antu. Shugaba Trump da shugaban Jamus Angela Merkel suna da sabani akan batun canjin yanayi da na cinikayya, amma dai za su iya samun daidaituwa da juna akan yaki da ta'addanci da nuna adawa ga gwajin makamai da Koriya ta Arewa ke yi da kuma karafan da China ke zubarwa. Angela Merkel ta yi alƙawarin yin aikin samun daidaituwa ko kuma yi da wajewa akan batutuwa da dama, amma dai bata hange wata alamar canji a hulɗanta da gwamnatin Amurka ba. Afghanistan ta ce za ta fara tare hidimomi na yanar gizo kuma ta rufe dandali da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi ke amfani da su a ƙarshen wannan mako, ƙarƙashin ka'idojin dokar yaƙi da laifukan yanar gizo wadda gwamnati ta rataba hannu a watan jiya. Ma'aikatar sadarwa da fasahar watsa labarai ta ce tana tattara bayanai dandalin na masu nasaba da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da magoya bayansu bisa bayanai daga hukumar leken asirin ƙasar da ma'aikatar watsa labarai da al'adu ta yi. Kakakin ma'aikatar Najib Nagal ya ce rufe dandalin yanar gizo zai fara ne a ranar Asabar mai zuwa, kamar yadda hukumar yaƙi da ta'annati ta duniyar gizo ta Afghanistan da dokar laifukan duniyar gizo suka tanada.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Madalla fata mai alfarma sarkin musulmi ta bayyana takaicin wani rikicin shugabanci da ya janyo ajiye aikin magajin garin Sokoto Alhaji Hassan Dan Baba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na ya hada mana.
Lamarin ya samu asali ne tun sa'ada magajin garin na Sokoto Alhaji Hassan Dan Baba ya aike wa gwamnatin jihar wata wasiƙa inda yake kalubalantar kudirin mai alfarma sarkin musulmi na nada tsohon ministan matasa da wasanni a sarautar marafan Sokoto bayan rasuwar marafan na Sokoto marigayi Umaru Ali Shinkafi. A cikin wasiƙar magajin gari ya bayyana rashin dacewar sarautar ta marafa ga Inu Abdulkadir, domin a cewarsa bai gaje ta ba, hasali ma iyayensa bayi ne. Wannan lamari ya bakanta ran Inu Abdulkadir, wanda yanzu haka shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai mulki a matakin kasa mai kula da yankin Arewa maso yamma, akan haka ya kai kara a kotu. To sai dai mai alfarma sarkin musulmi ya shiga tsakani domin sasanta tankiyar tare da yin matsayar janye kara a gaban kotu, duk a karkashin wani kwamitin sulhu. Lamarin ya kara rincabewa a wani zaman kwamitin na sulhu da aka yi domin rataba hannu ga yarjejeniyar kashe wutar, sa'ad da shi magajin gari ya fice daga taron a karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi, bayan da ya miƙe tsaye ya furta cewa ya ajiye sarautar ta magajin garin Sokoto wanda shine matsayi na uku a daraja a masarautar. Daga bisani rahotanni sun ce Dan Baba ya aikewa da majalisar ta mai alfarma sarkin musulmi da mota da alkur'ani da wasu kayayyakin sarautar da aka bashi domin tabbatar da ajiye mukamin nasa. Wasu kafafen yaɗa labaran Najeriya sun rawaito cewa ko baya ga sarautar ta marafa da akwai rashin jituwa tsakanin magajin garin da mai alfarma sarkin musulmi, sa'ad da sarkin musulmin ya kisa baki a binciken da hukumar EFCC take yi wa magajin. Duk wani yunkuri na samun jin ta bakin magajin garin ya ci tura, domin ko yanzu haka baya Sokoto, yayin da kuma duk layukan sa na salula suke a rufe. To sai dai a wata sanarwa da ya baiwa yan jarida a rubuce a Abuja, magajin garin ya ƙara jaddada cewa kashin kansa ya yi murabus, to amma ya musanta cewa ya yi hakan ne saboda ƙin sa bakin mai martaba sarkin musulmi a zancensa da hukumar EFCC, inda ya ƙara da cewa daɗaɗɗiyar taƙaddama ce dai a tsakaninsu, wadda ta samo asali tun daga tsakanin kakansa sardaunan Sokoto Ahmadu Bello da mahaifin wannan sarkin, wato marigayi sarkin musulmi Abubakar na uku. Duk da yake shi ma yunkurin jin ta bakin majalisar mai martaba sarkin musulmi akan lamarin ya ci tura, lamarin bai yi wa wasu 'yan gidan sarautar daɗi ba. Abdullahi Sarkin Gobir Adiya na daga cikin 'yan gidan da ya nemi sarautar ta sarkin musulmi tare da mai ci yanzu Sa'ad Abubakar na uku.
Ai bai dace haka ba, da uban Inuwa da uban magaji tare sun kuta shi, ba a ganin Allah ya ji kansa mara faɗan baba, ba a ga mahaifin Inuwa ba. Ai gida guda suke, sannan sarautar da ba ta gado ta ba, ai sarautar alhorma ta da sarkin musulmi kai. Ko babu mai iya bashe ta in ba sarkin musulmi ba, ko gwamna bai da incin bashe ta dan ba harka kulbalayin gwamnati ba, wanda an ga ya cincinta yayi abubuwa da jaha da ƙasa waɗanda sun ka taimaka ma al'umma da jama'a, ko wani irin mutum na ya dauko a bashi wannan sarauta. amma bai kamata wannan haraka wannan magana har ta zo tana dauko abubuwa waɗanda shekara fiye da 100 an yi su wannan rashin girmama masarauta ce rashin girmama mai martaba sarkin musulmi ne
wannan lamari da ba saban ba ya janyo hankalin jama'a da dama musamman saboda irin kima da darajar masarautar a ƙasa baki daya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kashe ba
tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kashe ba
Haka yake yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau ma shirin namu zai ci gaba da bin karin kisan da wasu ƴan kwamiti na garin Jega a jihar Kebbi suka yi ma wani saurayi mai suna Zayyano. A shirinmu na baya mun ƙarasa jin bayanin yadda aka yi aka kashe Zayyano da yadda mudassiru ya samu ya kubuta ya gudu. Har yanzu kuwa dai gudun bai ƙare masa ba domin ko bayan da muka fara sanya hirarsa a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba a garin na Jega sun fara farautarsa. Za mu yi magana da shi ta waya daga inda ya gudu ya ɓuya a shirin na yau. To amma bari mu ƙarasa jin bayanin mahaifin Zayyano wato Malam Abubakar. Kuma da mu ɗan koma baya kaɗan mu faro daga inda ya doshi hukumomin 'yan sandan jihar Kebbi game da kashe masa ɗa da yake zargin wasu 'yan kwamitin na garin Jega sun yi.
To sai ɗan sandan ne na minna kamsa fita ya wuri hankali na haka na yi tamayoyi na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na hutar da kaina. To ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a cikin nan kai wata karamar kotu. To shi kin dan ji haka ni kan sai sai na je Sokoto inda mu ra'ayin da kai rafa da shi ga abin da ka faruwa ka gane ko. To shi ne lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka yi a kare aka turo wanda zai na shi zaho da kirkin gaba ɗaya daga kabi akan Sokoto. Aka zo ni ma na zo don tarbiyar Sokoto sai na biyo su muka zo nan Jega to da muka zo nan jiya ga aka tuno nan charge wa inda DCO aka zo din DCO aka tambaye shi sunan waɗannan mutane da aka kira je guda shi ya tuwo gaba da aka kama shi aka tsari to shi gudan da aka tsari daga shi danganan shi wanda aka tuwo na sai je gidan sarki to da je gidan sarki har ka tallala shi sarki ya shirya da shi har da wanga da aka kama aka saki shi aka ce yace abin zai ji da Sokoto muka ta zuwa Sokoto dai ban gane komai ba yasa da zuwa sai da hankalin mu suna son su bata kai sai daga baya kuma sai shi sarkin yayi shiri a mai da kaddin jira nace to ani saboda abin da ba ne adalci ka bi sai ba ni yo Sokoto suke dan haka bukata a mai kaddin nan jira sun ka ce a wai ai inda aka yi matsala can aka wannan hukunci to na ga gaskiya ne ashe wani shiri ne an kai shine da aka mai da kirin nan to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu jibi gobe a kira mu ga ta kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yare kotu ta nan jiga babu labari sai shine yau haka nan babu malkara babu shedu aka yare kotu sai aka ce wala an kai sai na tahi na je can kotu din ba samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaranta to naji an ce dana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka makashin gilla ba tare da san komai ba kuma an ce wai a sake su suka dauki yaro hankalin na sai na tafi bayan shabi na koma kotu din registrant ya dawo na ce mai shari'a nake nema dan an ce an ba da yarjejeniya ga mu labarin komai yace eh gaskiya ne an ba shi su bili amma yanzu muna son magana DVD za mu saboda haka an ba shi su beli kuma belin da aka bai kowane yaro sai an ba 1500 nashi da na mai beli ne 1500 sannan da takardun gida ne sannan a ba da beli dan haka in kwatar da hankali da ba ran za a saki na ba kawai in ce ku dan ya mace ta ba sai ku bi kuma da jira ka wada ni sai ta yata kai dai kwana biyu sai mun ka ji an ce an sako yara ana ci ana hashin tudu na garkar sarki ana munna to abin mamaki na anan shin sarki ba abin mutane na ba eh to tun da abun mutane na ya za a kashe da kuma shi tashi ruwa shi tsaki shi ce ba a kunshi wannan shi na da mamaki to in haka za a rayuwa ina rayuwa kai haka ne to saboda haka ni yanzu sarkin kabe ma gaba dai kusa in ce shi kashe mai yaro dan ya hana dai a kama masu risa kuma ya sa an saki wanda aka kama to wa kashe ne da kenan naje gida ne ni ce mai ranka da ni na wanda aka kashe mai yaro amma kuma gashi na gaba a kama shugaban nake san suna yawon su so atta su bala ba zuka su magaji su har da kalba kama su ba sai yace to ai shi attunan nika magana wallahi ko mota ta haye shi shi bai damuwa babu da wata magana wadda amma muhimmanci sai nace to yanzu ran ka da abin za a yi yace shi babu abin za a yi to nan kaga wannan ya nuna nace kuma yaran ka sun ce kai ka samu sanin ko sun kashe mutum ba akoni haka sun kashe saboda haka babu da wata magana wadda ya mai muhimmanci zuwa gare ni babu gaisuwa babu tsaya babu komai nace to shi ganin ta tawa yace yawo to saboda haka ni ina zargin sarki ma shi yasa aka shine dan
to yanzu kuma menene fatan ka kuma bukatar ka akan wannan lamari
abinda abu bukata ta kana da haka shi daga son hukuma ta mai adalci an kashe shi ba tare da yan komai ba saboda ka sai mai adalci ta bi kin din nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce kana barawa ba barawa bai taba sata bar da Allah shi don kuma ya taba sata garin je da yake zaune akwai abokai da kowa mi yasa ta ko kuma kayan wasa ta sun wagawa ka zahi da lika mata ƙarya dan su biya bukatun su kuma dana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai don kuma akwai lahi a waje saboda kada ka sanu kuma ta mai adalci ta bi ni hakki dana da haka shi ta gano shi domin abin hakki na shi ne ka bukata
to tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na kisan Zayyano da ƴan kwamiti suka yi a fadar sarkin Kabin Jega Alatila Samudin Suru wanda ya kubuta da ransa daga hannun ƴan kwamitin nan yayi hijira bayan barazanar da ya fara fuskanta daga mutanen da yace sun fada masa cewa za su iya hallaka shi ko su yi duk abin da suka ga dama da shi ba tare da hukuma ta daga musu yatsa a nan garin na Jega ba
ya abin da ya faru a nazirin na bagaren jiga ana fara watsa wannan labaran sai wannan ma'aikatan sun kawo da kira cewa suna son gani na wa'annan yaran nan ya san suka ce suna son gani na ni kuma ni tuna bi
ka ce su waɗannan yara na sarki kana nufin su ƴan bangan da suka kama ku da farko kenan
a ba ƴan banga bane ba an bijimin tun bane ƴan committee ne kawai yaran sarki
So suka ce suna son su ganka akan dalilin me wai suke neman su ganka?
Wallahi ban san ko dalilin me yasa suke son su gane ba, amma da sun furta min kalaman cewa sai sun kashe ni, kuma ba sai da ba ko ranar da zabe ya faru sun furta min wannan kalama. Bayan faruwar wannan abin sun furta min wannan kalama, sai ni kuma ne ke yarda su gane. In mahaifiya an ka turo ana nema na, mahaifiya ta ce ta fito, sai ta ga ba inda suka tsaya zuwa nema na ba ne, kuma ba su san su ba. Bakin fuska take gani. Hankali na ya tashi ya je na gaya ma shi baban gaya ne, ni ce to ana zuwa gida nema na, kuma inda ke zuwa ba a san su ba, kuma ni ban yarda da su ba. Na zo nan wurin inda nake sana'a ta, nan wurin masallacin Marjayi ta Zakiri, daga cikin yaren da an ka an so dai sai suka zo wurina, yayin da suka kashe abokina suka zo wurina, sai ta yi min sallama, mutu an samu sallama, sai suka koma gefe sun kai tsaye suna shawarori, ban san me suke shawara ba, suna ɗagawa ni kuma sai mu dawo ne gidanmu. Inda dama sun faɗi sai sun kashe ni, kuma sun kashe abokina na gani da idanuna. Yadda hankalina ya tashi na mahaifiyata ya tashi a kan ni na raye nake ban da kowa sai Allah, sai kawai na gudu na tafiya ta na je ƙauye mai zama na.
Waɗannan da kace sun zo neman ka, ka ce suna cikin waɗanda suka kashe Zayyanu, wato ka san su kenan, ka san sunayensu ko?
Lallai waɗannan ban bari su mun kai kaskitar da su ba, saboda ina jin tsoron su kama ni ko ta ƙarfi su ta hidda ni. Amma na san su, karan su ne sun ka je wurina.
Bayan nan babu wani labari da kuke ji game da wani abu wanda ya shafi wannan batu naku?
Ana jin labarin cewa yaran nan wallahi in kama kaina don suna da ahuri a kan kashe ni. Sun ma fara aiki yanzu haka suna zagaye a wuraren eriyoyinmu, suna zagaye sosai. Waɗanda aka sako ɗin yanzu haka sun fara zagaye, suna nan suna zagaye. Kuma yaran da suka gudu lokacin da sun an ka kashe Zayyanu ɗin, waɗansu duk sun dawo, ina nan jeje yanzu haka duk an kira su sun dawo.
Wato lokacin da bayan mutuwansa akwai waɗanda daga cikin waɗanda kace suna da hannu a ciki, akwai waɗanda suka gudu suka bar garin jeje kenan a lokacin go?
Akwai waɗanda ko da safiya ta waye an ka gusa a je a kira da sun gudu.
Me hukumomin 'yan sanda a jihar Kebbi suke yi na hukumta waɗanda suka kashe Zayyanu, kuma me suke yi domin kare shaida kwaya ɗaya na wannan kisan, wato madassiru? Za mu nemi jin tabakinsu a shirinmu na gaba. A huta lafiya.
A gaida Malam Iro, sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako.
Dawo fara a shirin jaridun namu ne da jaridan Dusahel ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. An tarwato mana cewar a gundumar Mayo Saba a jihar Arewa mai nisa, an da maharan Boko Haram suke kai harharensu ba dare ba rana a cikin auye 24 sun kai harhare har sau 7. Jaridan Nova Expression kuma ta labarta mana cewar ministan shari'a na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Laura Eso ya ce yanzu hukumar shari'a ta shirya tsaf domin mika wa jihohi guda 10 sabon kundin shari'ar ƙasar, wanda aka fasara da harshen Ingilishi kamar anda 'yan awaren Ingilishin suke bukata. Jaridan The Star kuma ta hango mana cewar hukumar custom na ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun mika gwamnatin ƙasar kuɗaɗe da suka karɓa daga hannun 'yan kasuwa a wannan shekarar har ₦600 miliyan na sefan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan The Post kuma babban labarinta cewa ta yi bankin lamuni na duniya FME ta ce dole ne gwamnatin ƙasar ta ƙara wa ma'aikatan ƙasar albashi domin za a sake ƙara musu haraji. Jaridan Integration kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ko ya za ta yi ta dinke barakan bashin da take kwasowa a bankin namu ne na duniya nan da shekara na 2019 zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamaru Info anda ita ma ta tsegunta mana cewar ɗan kasar jamhuriyar Kamaru mazauna a kasar Burtaniya sun tallafa wa gwamnatin kasar da kudade har miliyan 10 na sefan kudin jamhuriyar Kamaru kasancewan tana yaki na gaba da gaba da maharan Boko Haram a jahar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 3:25 na asuba. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hafiz Balarabe Gusau daga tarayyar Najeriya. To hakika yau na kira ne domin in nuna alherina da nika ta'aziyata ga al'ummar Najeriya baki daya ko kuma mu ce al'ummar Afrika. Bisa da rasuwar dan masanin Kano, hakika wannan rashi ne ba karami ba muka yi. Domin ɗaya ne daga cikin dattawa ko kuma mazan jiya wanda suka gajiya suka ga yau wanda suka yi gwagwarmaya a tabbatar da kafuwar Najeriya da ma dorewar demokradiya a nahiyar mu ta Afirka. Hakika rashin dan masani a wannan lokacin wani rashi ne babba da muka yi a tarayyar Najeriya. Wannan ne ka suka katta adiyan mu ga al'ummar kasa baki daya. Fatar Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa kuma ya yawaita mana ire-iren su a nahiyar mu ta Afirka baki daya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Sunana Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga alƙalan Najeriya, ya kamata su ringa kamanta adalci a shari'ar Najeriya. Ina jan hankali da alƙalan mu na Najeriya, in mutum ya riga ya yi laifi a fito a faɗi gaskiya a yi al-shari'a ta tsakani ga Allah. Amma yawanci Najeriya yawanci ana samun matsaloli akan sharawoyi a Najeriya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina so na yi amfani da wannan dama a miƙa min ta'aziyya ta ga iyalan Alhaji Yusuf mai tama Sule dan masanin Kano wanda Allah ya karɓi rayuwarsa, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya ba da jiri wannan rashi ga iyalansa, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
Ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kila kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi taron gaggawa a yau Laraba a asirce akan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta kaddamar a baya-bayan nan. Amurka ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar. Masu fashin baki akan harkokin sojin Amurka sun ce wato Koriya ta yi gwajin makami ne wanda ka iya zuwa wata nahiya kuma za ta iya zuwa Alaska. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa Pyongyang takunkumai da dama, to amma kila ba ta shawo kan Koriya ta Arewa ba ta yi watsi da shirinta na makaman nukuliya. Qatar ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas, mataki da ake gani tana ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin Gulf. Hukumar samar da man fetirin gwamnati na Qatar ta faɗa a jiya Talata cewa za ta inganta samar da iskar gas na amfanin cikin gida da kashi 30 cikin 100 'yan shekaru masu zuwa.
Da takaitaccen labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na sati yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wasu shirye-shirye suke hadda himma ba ta da rago na Ladan Ibrahim a yawa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Matsayi kuma Zainab Ajeri ke muku fata Ajeri.